sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshi da rahoto kan takaddamar gwamnatin Kaduna da masu gidan abinci na Ashir da gwamnatin Tarusa kan takaddamar nan ta shirin taron lalata. Kowane hali ake ciki a jihar Neja kan ilimi ga kowa wato Vesta. Kungiyar ƴan kasuwa ta Arewa ta nuna juyayi ga gobarar kasuwar Shehu Shagari a Sokoto. Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Adadin mace-mace sanadiyar cutar coronavirus a Amurka a tabakin shugaba Joe Biden da alama zai kai sama da 500,000 a watan gobe. A wani gargaɗin da ya je Alhamis yayin da yake bayanin shirin gwamnatin sa na daƙile yawan cutar da ke addabar Amurkawa. Biden, wanda ke cikin ɗakin Roosevelt na fadar White House, ya gabatar da shirinsa mai shafi 198 a gaban wani gungun manema labarai. Yana tare da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da babban mai bayar shawara akan cutar coronavirus Dr. Anthony Fauci, kafin sanya hannu da ya akan wasu dokoki masu nasaba da yaƙi da coronavirus ta wajen amfani da ikonsa na shugaban ƙasa. Burin shugaban ƙasar shine yayi wa Amurka miliyan 100 allurar rigakafi cikin kwanaki 100 masu zuwa. Wasu cibiyoyin rigakafin al'umma 100 da gwamnatin tarayya ke tallafawa za su bude a duk fadin ƙasar nan da zuwa wata mai zuwa. Biden ya ce wannan zai kasance ɗaya daga cikin ƙalubalen aiki mafiya girma da ƙasar mu taɓa aiwatarwa. Bayan ya sanya hannu kan umarnin, waɗanda suka hada da buƙatar matafiya daga ko'ina a duniya zuwa Amurka su gabatar da shaidar cewa gwajin coronavirus ya tabbatar ba sa ɗauke da cutar. Nan take shugaba Joe Biden ya fara soke manufofin gwamnatin Trump kan sauyin yanayi ta wajen rafta hannu akan ɗaya daga cikin jerin umarnin shugaban ƙasa 17 a ranar Laraba. Wannan ƙari ne ga yunkurin komawa cikin yarjejeniyar Paris ta takaita iskar gas mai sauyin yanayi. Bayan kwashe shekaru 4 gwamnatin tarayya bata damu da batun ba. Umarnin ya sanarji cewa dukkan hukumomin tarayya su hanzarta fara aiki don tunkarar matsalar sauyin yanayi. Daga cikin abin da yake faɗa shine soke aikin bututun mai na Keystone, aikin da watakila fiye da kowanne ya zama alamar hauhawar manufar sauyin yanayi a cikin gwamnatoci ukun da suka gabata. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ba da shawara a tura batun shari'a tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump lokaci yayin nazarin shari'ar. Yan majalisar wakilai waɗanda suka kada ƙuri'ar tsige Trump a makon da ya gabata saboda tunzartar zomar da ya yi ranar 6 ga watan Janairu sun nuna alamun cewa suna son a yi hanzarin yin shari'ar, yayin da shugaba Joe Biden ya fara wa'adinsa yana mai cewa yin cikakken bincike ya zama dole kafin kasar da majalisar su ci gaba. Amma McConnell ya faɗa wa takwarorin sanatocin Republican a wani kiryaje Alhamis cewa ɗan gajeren jinkiri zai ba Trump lokacin shiryawa da haɗa kan lauyoyinsa don tabbatar da tsarin da ya dace. Sanatan Indiana Mike Brown ya ce bayan kiran da aka yi cewa mai yiwuwa ba za a fara shari'ar ba sai wani lokacin tsakiyar watan Fabrairu, ya ce hakan ya faru ne saboda yadda tsarin yadda ya faru a majalisar ya samu asali ne da sauri, kuma hakan bai dace da lokacin da kake buƙatar shiryawa don kare kai a shari'ar da ake yi a majalisar dattawa ba. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden jiya Alhamis cewa tana fatan ƙasashen biyu za su iya haɗa kai don tunkarar ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yau. Wani kyakkyawan fatan da manazarta ke kaffa-kaffa da shi. Mai magana da yawun China Hu Xin ta ce mun yi imanin komai na iya yiwuwa idan muka yi niyya. A cikin jawabin da ta yi jiya Alhamis a Beijing ta kara da cewa na yi imanin cewa ba tare da haɗin gwiwar bangarori biyu abu ne mafi kyawu ga Amurka da China. Dangantaka na iya rinjayar miyagun iri. Ta kuma yawan shugaba Joe Biden fatan duk wata nasara a harkokin mulkinsa na ƙasar. Da alama tana sai ta hanya ne don sauƙaƙa dangantakar Amurka da China ta gwamnatin Trump. ‘Yan mintoci kaɗan bayan rantsar da Biden a matsayin shugaban Amurka na 46, China ta sanya takunkumi kan jami'ai 28 waɗanda suka yi aiki a gwamnatin shugaba Donald Trump, ciki har da tsohon sakataren harkokin waje Mike Pompeo. Babban jami'in diflomasiyyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya faɗi jiya Alhamis cewa ana buƙatar ƙarin sojojin wanzar da zaman lafiya don daƙile tashin hankalin da ke da nasaba da zaɓe wanda ya sa kusan mutane 60,000 suka tsere daga ƙasar. Mankwa Indiye, shugaban tawagar wanzar da zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa za a gwada ƙarfin aikin Majalisar Ɗinkin Duniya a yanzu har ma fiye da haka a lokacin da ya fi kowane lokaci. Dole ne kare fararen hula da tabbatar da isar da taimakon jin kai wanda ayyukan CPC suka yi mummunan tasiri.
Labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Kaduna ta shigar da ƙara kotu kan gidan abincin nan na Ashir da ta ruguza biyu bayan takaddamar shirin amfani da wajen don bukin lalata tsakanin maza da mata. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da shi ma gidan abincin ke shirin tafiya kotu. Ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Mai gidan matar da ke da gidan abincin na Asha restaurant da aka rushe Mr. Abraham Albera Katu ya ce bayan 'yan sandan sun kulle shi na kwana guda ne sannan aka gano ba gurin abincinsu ne aka shirya wannan taro ba. Sai dai ya ce bayan an sallame su ne kuma gwamnati ta rushe wurin cin abincin da ya ce wannan ne ya yi sanadiyar rasa juna biyun da mai ɗakin shi ke da shi.
Muna zaune gurin sai da abinci na matata, sai ga 'yan sanda sun zo ba su tafi da ita. A matsayin zargin da aka yi cewa za a yi bikin tsiraran nan, so sai ni ce ba zai yi ba a tafi da matana a gabana tana da juna biyu, shi ya sa na bi su. Daga nan sai suka tsare ni na kwana. Aka samu shi wanda ya buga postin yana zuwa a gabana, 'yan sanda suka tambi shi kai ka buga postin nan, ya ce shi wanda ya buga postin sunan shi Marvelous Akpan. Aka tambi shi ya san ni, ya ce bai san ni ba, ya san mai ɗaki na, ya ce bai san ta ba. Ina ne Asha restaurant? Ya ce wallahi ya rantsi bai san inda ake Asha restaurant, amma ya ce poster nan ya buga shi kawai a matsayin wasa ne. Sai police suka ce mana to mu tafi, ba mu da wani case da 'yan sanda, sun samu wanda suke nema. To abun mamaki washe garin ne bayan sun sallame mu shine aka zo an buge mana wannan gidan abinci na ita mai ɗaki na. Muna tunanin mun ma za mu je kotu, kwato mana hakkin mu, an bata mana suna, an kuma rusa mana gurin kasuwanci cikin mata na ya zube ma bisa dalilin wannan abin. Kuma abin bakin ciki ne, mai aure wajen shekara biyu, yanzu Allah ya ba ta dama ta samu ciki, amma bisa dalilin wannan abin ya sa cikin ya zube.
Duk da korafin masu gidan abincin da gwamnatin ta rushe da kuma yunkurin zuwa kotun, dai shugaban hukumar kula da tsare-tsaren gine-gine ta jihar Kaduna Kasubda Malam Ismail Dukko ya ce ko da ma ba a gidan abincin na Asha aka shirya taron tsiraicin ba, to masu gidan sun saba wa ka'idojin yaki da cutar corona, sannan kuma ba su da takardun mallaka da kuma izini na gina wannan gurin cin abinci.
Wannan abu a bisa abin da muka yi, sabanin abin da aka yi bai kasance abin da kuma zai zama cewa muna ja baya bisa abin da muka yi ba. Lalle abin da muka yi yana bisa doka, domin mutane ba su manta ba lokacin da wannan bala'irar cuta ta zo mana. Akwai dokoki da aka sa na hana cikowar mutane da waɗansu activities. Along the line muna da labari na wannan abu da aka shirya a wannan waje. Muna samun wannan bayani nan da nan, muka nemi su ba mu izinin ginin su da takardar shaidansu na mallakan wannan waje, mai nuna wannan abin da suke yi a wajen purpose ɗin da suke amfani da shi suna da izinin wannan abu. Ba su ba mu komai ba, muka dubar kaɗin mu ba su da shi. Dalilin wannan doka na COVID wanda ba ma buƙatar mutane su taru ana cunkoso a waje ya kawo aka yi wannan activity.
Yanzu dai gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta kai masu gidan abincin na Asha gaban kuliyar Mantisabo, kuma su ma masu gidan abincin sun ce kotun za su garzaya domin bin haƙoƙin da suke ganin an taka wurin gwa da aikin da gwamnatin jihar Kaduna ta yi. Abin da ya sa wasu ke ganin akwai sauran magana game da wannan batu. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
An kaddamar da shirin nan na muhimmancin ilimi ga kowa a jihar Neja da zai fi ba da fifiko ga mata da makarantun allo. Shirin mai suna Besta ya samu kuɗi daga Bankin Duniya kimanin biliyan 1.9. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoton.
Ministan ƙasa a ma'aikatar ilimi ta Najeriya, Honorable Chukwumeka Nwajiba, ya ce sama da yara miliyan 10 ne da ba su zuwa makaranta a Najeriya ake sa ran za su amfana a ƙarƙashin wannan shirin. Sannan ya ƙara da cewa,
we have already released $6 million to Niger State. You will account to us what you have done with this money to be able to be eligible for the next tranche in assessing any more funds from the federal government.
Yace jihar Niger ta karbi dalar Amurka miliyan 6 kuma za mu bi diddikin abin da kuka yi da kudaden ta yadda za ku samu damar samun wasu kudaden nan gaba, domin ta haka ne za ku samu damar samun wasu kudaden daga gwamnatin tarayyar Najeriya. Shugaban hukumar bada ilimi bai daya ta jihar Niger, Dr. Isa Adamu, ya ce daga cikin almajirai sama da 700 da ke jihar Niger, a yanzu akwai kimanin almajiran 74,000 da ke cin gajiyar wannan shiri.
A cikin takardunmu na kidirga mun samu kusan 74,000 daga rashin zuwa makaranta wanda suna zuwa karatun Besta. Usman mun gina makarantu, mun sa su suna karatu a makarantun da muka gina domin haka.
Ibrahim Saleh Galma ɗaya ne daga cikin masu makarantun allon a jihar Niger da ke cin gajiyar wannan shiri, ya ce ɗalibansa na gane karatun sosai, to amma suna buƙatar a ƙara faɗaɗa shirin.
Su ƙara faɗaka wannan karatun na almajirai, su kuma ƙara ɗaukaka shi yanda suke ana jawo hankalin almajirai ne da kuma iyayen yaran su almajirai.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce shirin na da manufar hana kai yara makarantun allo kwata-kwata.
A makarantar boko ma yanzu za a koyar da Islamiyya, yanda yaro in ya shiga primary 1 ka mai gama ya soke Qur'ani. Dalili kuwa shine muna so mu hana kuma mun ma hana yanda za mutum zai dauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari, yaro shekara 3-4 bai san makwancin sa ba, bai san abin da yake ba, duk akan cewa ya je karatu Islamiyya. Yanzu ko kowane ward na da primary school 2-3, in kuwa ward nan za a koyar da Islamiyya, inda Islamiyya ne to baka da wani dalili za ka dauki yaro ka kai shi wani gari ya wahala.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Masu sauraro, kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Kungiyar 'yan kasuwa ta jihohin Arewa 19 ta nuna matukar damuwa ga jarabawar gobara da ta tashi a sabuwar kasuwar Sokoto. Shugaban kungiyar Alhaji Ibrahim Muhammad 86 ya buƙaci 'yan kasuwar su rungumi kaddara da kira a gare su, su riƙa kashe duk na'urar wutar lantarki in za su rufe kasuwar. Ibrahim 86 ya ƙara da cewa ya kamata 'yan kasuwar su riƙa lura da hatta masu dafa abinci ko tuyar kosai da ke amfani da buɗaɗɗiyar wuta don zama rigakafin tashin gobara. 86 ya yi kira ga gwamnatoci da sauran attajirai su taimakawa 'yan kasuwar ta Sokoto don sake samun jarin komawa harkar su ta saye da sayarwa.
Muna jajanta musu, muna kuma nuna alhininmu da wannan bala'i da ya faru na wannan gobara a garin Sokoto. Wanda yake kwanan nan abin kullum yana faruwa, akwai makamancin irinsa wanda ya faru a wasu kasuwannin mu a cikin garin Abuja, akwai wanda suka faru a wasu jihar mu can jihar Yobe kwanan nan bai daɗe ba, da sauran wasu jihohin mu gobara tana kunno kai kuma a cikin kasuwannin mu. So da fatan wannan Ubangiji Allah sauwake, kuma su waɗanda wannan abu ya shafa Allah Ubangiji ya mayar musu dubbunsa. Allah mai da ya sanya na bayan wannan gobara, Allah ya sanya samu su ya mayar musu da abin da suka rasa. Sai amfani da wannan dama na kira ga 'yan kasuwanmu na Arewa gaba daya da ayin daidai yanda ake yanzu lokacin sanyi, lokacin guntun, lokacin iska, jama'a da su mai da hankali da lura da yadda suke wuraren sana'ar su, musamman ma wanda suke da alaka da wutar lantarki a kasuwanninsu. A ƙarshe kuma yana kira ga gwamnatocin jihohi da manyan 'yan kasuwa su saurin kawo wa waɗanda wannan abin shafa ɗauki na gaggawa, domin 'yan kasuwa idan gobe ya faru kamar haka, bayan dukan suka rasa, za ka samu wurin zaman da suke zama ma shi ma ya zama wurin da za ka fito ka zauna ma ya lalace, ya ƙone gaba ɗaya. Suka rasa ɗan kasuwa, dama jarinsa shi ne wannan kayan da ke sayarwa, bai da wani abu a duniya wanda rage da shi a gefe in ba wannan kayan da ke kasawa shagon ba da kuma shagon ne. So za ka samu wani yanzu ya waye gari bai da komai, komai ya ƙone. So irin wannan in ba an kama su agajin gaggawa ba, to sai ka rasa, ka ga mutum ya shiga wani yanayi da mawatakila in ba sa'a ba sai illa masha Allah. So masu hannu da shuni da manyan kasuwa da gwamnatoci da su saurin kama su ɗauki na gaggawa, domin su samu damar su ɗan dawo harkan kasuwancinsu, su samu su cigaba da cin abinci a gidajensu da iyalinsu.
Kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro. Ga Hassan Maina Kaina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu mai da hankali ne dangane da rasuwar marigayi tsohon gwamnan mulkin soji a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, wanda Allah ya yi wa rasuwa a farkon wannan mako a nan Abuja.
Ban san in amfani da kalmomin da jiraɗan Juma ya amfani da shi a Jalingo aka haushi ca. To amma dole ne sai mun tashi mun fara kama.
Muryar marigayi tsohon gwamnan mulkin soji a jihohin Kano da Benue kenan, wanda Allah ya yi wa rasuwa. An haifi Kanar Aminu Isa Kwantagora a yankin karamar hukumar Kwantagora a jihar Niger a ranar 20 ga watan Afrilun shekarar 1956, wato yana da kimanin shekaru 65 kenan. Marigayi Kanar Aminu Isa Kwantagora sojin artillery ne masu ba da tsaro a sararin samaniya, wato Air Defense Artillery. Ya rike komanda a bataliyoyin soji daban-daban kafin naɗa shi gwamnan mulkin soji a jihar Benue a shekarar 1996 a zamanin gwamnatin marigayi General Sani Abacha. A bayan rasuwar General Abacha, General Abdulsalami Abubakar ya sake naɗa shi gwamnan mulkin soji na jihar Kano a watan Satumban 1998. Kanar Kwantagora dai mabucin muryar Amurka ne ta yadda yake mana sharhi kan sha'anin tsaro akai-akai. Ga ma amsar da ya taɓa bani lokacin da na mai tambaya akan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya.
Ai yanzu dai tsaro naka da nawa yana hannunmu ne. Hukuma za ta zo ne ta taimaka. Ban san in amfani da kalmomin da jiraɗan Juma ya amfani da shi a Jalingo aka haushi ca. To amma dole ne sai mun tashi mun kare kanmu. Duk wanda ya taso zai shiga garinku a tsaye da shi. In kun san inda yake ku bi shi. Kahun ku kira hukuma.
Wannan ba za a ce ya saba da dokokin kasa ba?
To don Allah da ranar kun za ku kwanta ka karye ƙofanka. To shi ne ɗin. Mun cika sakaci ne. Su da suka taso ƙauyukansu, suka zo ƙauyenku, suka ƙona muku ƙauye, suka kashe mata, suka kashe yara. Lahi me kuka yi musu?
Da yake jihohin Katsina da Naija kusan lokaci guda suka fara fuskantar mummunan ƙalubalen tsaro. A wancan lokaci na yi wata doguwar hira da marigayi Kanar Kwantagora gaba wani bangare na tattaunawar tamu.
Ba jihar Katsina kawai ba, in ka lura jihar Niger ma na nan a yanzu, kamar za mu ce local government guda biyar da ha na rabi hannunsu ne, inda suna cin karansu ba babbaka, suna muya, suna shororo, suna rafi, suna mariga da cikin mashego. To kaga yanzu suna bi ne, suna kwashe shanun mutane, sannan suna garkuwa da jama'a kuma suna saka abinci.
Kai a matsayinka na jami'in tsaro, kaga musu irin matakan da gwamnati ke cewa tana dauka?
To inda ya dauki matakai, kaga kamar shekaran jiya ƙauyenmu can aka suka shigo cikin wani gari da ake kira Shadadi, suka halbi mutane 8, mutum biyu suka mutu a nan take, ɗaya wata mata ta rasu a asibiti jiya, yanzu gunkin 5 na nan a asibiti. To duk mai saniya a wadata an kwashe. In ana ɗaukar matakan tsaro, wani ya faru shekaran jiya, sai an hange su a cikin dajin birnin Gwari da can Alawa sun tara bisa shi shanu sun fi 10,000. Kai lissafi mutane nawa kira ka ce a tas.
Kai tsohon jami'in tsaro ne, kamar misali a takamaimai wani irin mataki ne kake ganin idan an dauka za a yi wa tukar hanci?
A yanzu dai kam dole ne a takkaɓe su da wannan dajin.
Kenan a iya cewar kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu?
In dambu ya yi yawa baya jin mai.
Ranka da yan ba saman da yawa ba ko?
To, abubuwan ne suna da yawa, amma tunda an ba sojojin sama da na ƙasa su ɗauki matakai to shi muke jira.
Kanar Aminu Isa Kwantagora wanda ya taɓa buga min waya inda yake bayyana min cewar shi ma 'yan bindiga daɗi sun kai hari gonarsa kuma sun yi awon gaba da shanayensa a jihar Naija. A wancan lokaci ya shaida min cewar wannan barna ba 'yan bindiga ne kaɗai ba, amma yana da yakinin cewar akwai hannun 'yan Boko Haram a ciki.
Akwai hangen cewa wani bangare na Boko Haram da Islamic State sun shigo wannan yankin, sun shigo wannan dajin, dajin Alawa da dajin Kamuku Gembiza da wancan na cikin Zamfara sun yi zango-zango. To kaga yanzu za mu iya cewa hagenmu shanun nan yawanci a sayan ne a samu kudin sayan kayan yaƙi da kuma biyan mayaga.
Kanar Aminu Isa Kwantagora shi ne gwamnan mulkin soji na ƙarshe a jihar Kano, wanda ya miƙa wa injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso mulki a shekarar 1999. Kuma na tambayi Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ko zai mana ƙarin bayani dangane da yadda ya amshi mulki daga hannun marigayin a wancan lokaci.
Muna addu'a Allah ya ji ƙan Kanar Aminu Isa Kwantagora, wanda shi ne gwamna na Kano na soja, wanda 1999 ya yi haddin oba mulkin jihar Kano zuwa ga ni a wannan lokaci. Bisa ga dukkanin abubuwan da muka gada a hannunsa, babu wani abu wanda yake na damuwa illa iyaka ya yi aikinsa bisa ga amana, kuma ya yi dukkanin abin da zai yi ya kafa fadisho na ci gaban jihar Kano wanda muka dora a kai.
Idan muka duba yanda gwamnoni musamman a wannan lokacin na siyasa, zaka ga idan mutum ya ga mulki ya miƙa mulki a gwamna mai shigowa sai a yi ta zarge-zarge. Kaman kai lokacin da ya miƙa maka mulkin jihar Kano a irin bisa takardun hannun oba da ya maka, menene wanda kake ganin misali kamar kuwa an samu ci gaba ko kuskure a cikin sha'anin mulkinsa?
A gaskiya babu wani abu da zan tuna wanda yake za a ce a'a ga shi ne kunsa ne.
Kamar misali wani irin ci gaba ne kai a matsayinka na tsohon gwamnan jihar Kano za ka iya cewa Kanar Aminu Isa Kwantagora ya yi ma jihar ku ta Kano din?
To gaskiya kamar yadda na ce lokaci ne ya zo a kurace kuma ya tarar da matsaloli da yawa.
Ranar da ya miƙa maka mulki, za ka iya tuna wani maganan da ya gaya maka ko kuma kai ka gaya masa?
A gaskiya ba zan iya tuna wata magana da ta wuce abinda yake ya shafi handover ba.
Bayan da ya kammala gwamnansa a jihar Kano, kun ci gaba da hulɗa da shi ne ko kuna waya da shi ko zumunci ko wani abu bayan da baya gwamna a Kano?
Kwarai da gaske.
Da me za ka tuna marigayi Kanar Aminu Isa Kwantagora?
Na san mutum ne wanda yake mai daraja, wannan daraja da yake da ita da sanin ya kamata da mu'amala mai kyau ya sa ya samu daraja kwarai da gaske.
To ko me muku santan marigayin ke cewa a kansa? Tsohon sakataren gwamnatin jihar Kebbi Major Rabiu Garba Kamba mai ritaya shi ne dogarin Kwantagora wato ADC lokacin da yake mulki a jihohin Kano da Benue.
Kanar Aminu Isa Kwantagora ainihin mai gidana ne a gidan soja. Kanar Aminu Isa Kwantagora mutum ne mai sauƙin kai, mana na san shi gidan soja na san shi tun ne mai ainihin kishin addinin shi yana kusa da iyalin shi sosai.
Misali lokacin da yake gidan soja ranka da shi a wani bangare yake?
Da ni da shi duka mana artillery ne. A cikin artillery kuma mana air defense artillery. To kuma tun yana ainihin Lieutenant Captain ya ayyuka da yawa wanda ya zamanto ya abin ADC na General Radio. Ni mun haɗu da shi matsayin shi na commanding officer na yana CO na Air Defense Artillery Regiment da ke a Kure.
Tuni dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalan marigayin da kuma gwamnatin jihar Naija, inda ya ce Kanar Aminu Isa Kwantagora ya bautawa Najeriya matakai daban-daban
inda ya inganta rayuwar al'umma a sassa daban-daban na ƙasar nan. Ita ma gwamnatin jihar Benue ta keɓe ranar Talata 12 ga wannan wata a matsayin ranar hutu, inda gwamnan jihar Mr. Samuel Otom ya buƙaci a sassauto da tutocin Najeriya ya zuwa ƙasa-ƙasa a matsayin karramawa ga marigayi kanar Kwantagora, wanda ya ce kanar Kwantagora ya taka rawa sosai wurin gina sabuwar jihar Benue. Ya ce irin ɗumbin gudumawa da kanar Kwantagora ya bayar lokacin da yake gwamnan mulkin soji a jihar ba zai misaltu ba, a saboda haka suna miƙa saƙon ta'aziyya ga gwamnati da al'ummar jihar Neja, wanda ya ce wannan rashi ya musu zafi ainun. Fatan Allah jikan marigayi kanar Aminu Isa Kwantagora. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, faji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Yanzu kuma lokaci yayi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka da Pakistan sun samar da wasu shirye-shirye guda biyu da za su inganta fannin kiwon lafiya da sa ido kan cututtuka masu yaduwa a kasar ta Pakistan. Na farko shine sabon tsarin da kasar za ta fitar da hanyoyin tabbatar da inganci da karfin magunguna. Kana na biyu kuwa shine yadda kasar za ta iya samun alƙaluman cututtuka masu yaduwa. A farkon watan Disamba, Hukumar tantance magunguna ta Pakistan tare da haɗin gwiwar hukumar USAID suka bayyana da sabon shirin wanda zai dinga kula da yadda ake haɗa sabbin magunguna da tabbatar da ingancinsu. Shirin wanda aka kira shi haɗaɗɗen tsarin tantance bayanai na ƙasar Pakistan zai taimaka wa kamfanonin Pakistan su samu damar neman izinin haɗa magunguna da kuma tabbatar da an samar da nagartattun magunguna a kasuwa cikin rahusa. Shirin kuma an samar da shi ne ta yadda zai dace da tanajin ka'idojin haɗa magunguna na ƙasa da ƙasa da baiwa Pakistan ɗin damar shiga kasuwar magunguna ta duniya. Jami'an gwamnatin Amurka da Pakistan ɗin sun sanar da ƙaddamar da cibiyoyi 155 don kula da yadda jami'an kiwon lafiya suke gudanar da ayyukansu na daƙile yaduwar cututtuka kamar annobar corona a duk faɗin ƙasar. Hukumar USAID tana tallafa ma aikin ba da horo ga 'yan tawagogin aikin karta kwana da ke sashin aikin kula da yaduwar annobar corona. Kana jami'an ana horar da su akan yadda za su yi amfani da alƙalumma wajen gano masu ɗauke da cutar corona a duk faɗin cibiyoyin. Haka zai samar da jagorori a duk cibiyoyin. Mataimaki na musamman ga Firaministan ƙasar a ɓangaren lafiya, Dr. Faisal Sultan, ya bayyana jin daɗinsu ga gwamnatin ta Amurka tare da tabbatar da cewar wannan agajin zai taimaka matuƙa wajen samar da tsarin ƙididdigar cututtuka masu yaduwa a Pakistan ɗin. Amurka da Pakistan sun kasance kan gaba akan waɗannan batutuwan, ba wai kawai ta ɓangaren hukumar tsaron lafiya ta GHSA ba, har ma da aiki a cikin ƙasar da jama'ar yankuna daban-daban. Samun damar gaggauta bibiyar cututtuka cikin sauri, gano su da kuma ɗaukar matakai kan duk wata barazana ga lafiyar jama'a abu ne muhimmi. Hakan ya ƙara danƙon zumunci da ƙawarmu gwamnatin Pakistan da ta samu damar kafa cibiyoyin gundumomi da samar da kusan jami'an kiwon lafiya 300,000 don taro akan duk wata annoba da take barazana ga Pakistan ɗin, a cewar daraktan wannan tafiyar Juliet Koneni. Muna gode wa gwamnatin Pakistan saboda wannan ci gaba da haɗin gwiwa da muke yi da samar da tsari tun daga matakin gunduma zuwa na yanki har ma zuwa ga birnin tarayya wajen samar da kayan aiki da za su taimaka a daƙile yaduwar annobar corona da ma wasu cututtuka. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin, ke fatar mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.